sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Pastoraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 17 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hamararren shugaban kasar Aung San Suu Kyi da wani sabon laifi. Kungiyar Taliban ta shawarci gwamnatin shugaba Joe Biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta janyewar dakarun Amurka daga Afghanistan a shekarar 2020. Shugabannin kasashen G-Sahel sun kammala taron su na shekara-shekara a garin N'Djamena. Taron da ya mai da hankali kan neman bakin zaren matsalolin tsaro da suka addabi yankin.
Kanun labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za mu kawo muku hira da muryar Amurka ta yi da Abdulrashid Bawa, matashin da shugaban Najeriya ya mika sunansa don tantance shi a matsayin shugaban hukumar EFCC. To kowane kalubale zai fara tunkara idan har ya samu wannan mukami?
Hukumar ta dan samu barazana yan kwanan nan da suka wuce in terms of yanda mutane ke ganin ta da kuma yanda take gudanar da ayyukanta. To wannan fahimta ko kuma abubuwan da ake kallon mu da shi yana daya daga cikin babban kalubale wanda idan Allah ya taimaka muka samu muka wuce za a yi aiki akai.
Haka kuma za mu jira ra'ayoyin masana game da wannan babban nadi da ake shirin yi.
Mu dai muna fatan dai cewa wannan nadi da aka yi masa nadi ne wanda ake an tsaya an yi nazari akan yanda za a taimaka a yaƙi cin hanci da rashawa.
Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle yaƙi da cin hanci da rashawa zai samu nasara.
Sai a kasance da mu cikin shirin domin sauraron cikakken hirar da sashen Hausa na muryar Amurka yayi da Abdulrashid. Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyinna na nan tafi da shirin sa na baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hamburarren shugabar kasar Aung San Suu Kyi a karo na biyu. Matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba. Bayan wata ganawa da suke da alƙalin kotun, lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Naypyidaw, babban birnin ƙasar, cewa an tuhume ta ne da laifin karya dokar takaita yaduwar cutar COVID-19 da aka saka a ƙasar. Da farko an tuhumi Suu Kyi da laifin mallakar na'urar magana ta tafi da gidanka. Ita dai Suu Kyi tana ƙarƙashin ɗaurin talala a gidanta da ke babban birnin ƙasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wannan wata. Shi ma shugaban ƙasar na asali Yu Win Mint na ƙarƙashin hukuncin ɗaurin talalan ne. Masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi sun datse babban titin da ke gaban babban bankin kasar a birnin Yangon, duk da cewa akwai motocin sojoji da aka jibge a wurin. Kungiyar Taliban ta yi kira ga gwamnatin shugaba Joe Biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta janyewar dakarun Amurka a Afghanistan a shekarar 2020. Tana mai cewa wannan ita ce hanya madaidaiciya da za a iya kawo ƙarshen yakin kasar ta Afghanistan. Shugaban tawagar samar da maslaha kan rikicin kasar Mulla Abdul Ghani Baradar ya aika da wata budaddiyar wasiƙa ga al'ummar Amurka. Yana mai kira a gare su da su dora wa gwamnatinsu alhakin ganin ta aiwatar da matsayin da bangarorin biyu suka cimma a bara a Doha, babban birnin Qatar, a ranar 29 ga watan Fabrairu. Kamfanin hada magunguna na Moderna da ke nan Amurka ya ce zai samar da allurar rigakafin cutar COVID-19 miliyan 100 a zango na biyu nan da zuwa ƙarshen watan Mayu, maimakon watan Yuni da aka tsara, kamar yadda wata sanarwa da kamfanin ya fitar a jiya Talata ta nuna. Baya ga haka an ƙara matsar da shirin samar da allurar da za a yi a zango na uku zuwa wata biyu gaba, wato daga watan Yuli zuwa watan Satumba. Kamfanin ya ƙara da cewa wannan sauyi wata alama ce da ke nuna yadda ya himmatu wajen ganin an samar da allurar rigakafin. Zuwa yanzu Amurka ta samu sama da miliyan 45 na wannan allura.
In an jima kaɗan, Mahmudu zai sake dawowa da ƙarin wasu labaran. Kafin nan, a Najeriya majalisar dattawa ta ce ta samu takardar buƙatar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika mata, mai ɗauke da sunan Abdulrashid Bawa, wanda zai zama sabon shugaban hukumar EFCC. To sai dai masu ido kan harkokin yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi tsokaci akan wannan mataki kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta hado mana.
Letter from Mr. President, dear distinguished Senate President, request for confirmation of appointment of Chairman, Economic and Financial Crimes Commission EFCC.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika mata kenan, inda ya bayani cewa majalisar za ta tantance sabon shugaban a zaman majalisar dattawan ne kamar yadda doka ta tanada. Shi Abdulrashid Bawa dan shekaru 40 ne kuma yana daga cikin waɗanda suke aiki a hukumar EFCC tun shekara 2005. Yaya kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ke kallon wannan nadin? Awul Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Transparency International Reshen Nigeria.
Mu dai muna fatan da cewa wannan nadi da aka yi masa nadi ne wanda ake an tsaya an yi nazari akan yanda za a taimaka a yaki cin hanci da rashawa. A baya akwai surutai da aka yi ta yi akan shi. Muna fatan cewa waɗannan zargi-zargin da ake yi akan ba gaskiya bane, kuma muna fatan cewa zai fito yayi aiki tsakaninsa da Allah.
Shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni Badista Solomon Dalun ya yi tsokaci akan wannan nadin.
Yana da kyau amma dole ne ya dora da mara, domin aiki ne tunjin zai kuma zai fuskance matsaloli ne sosai a matsayin shi na matashi. Dole kuma ya hada da tuntuba da karba shawara ga manya wanda sun yi aiki a wannan wurin domin su taimake shi, in ba haka ba wurin ne da zai same shi da sauki ba.
Su ma matasa ba a bar su a baya ba, domin ɗaya cikinsu Umar Muhammad Gombe ya bayyana ra'ayinsa a game da nadin.
Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle wannan muradi na shugaban ƙasa na yaki da cin hanci da rashawa zai samu nasara. Saboda idan kika kalli hukumar tun daga lokacin da aka kafa ta a shekara ta 2005 a lokacin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo, za mu ga cewa duk shugabannin da suka riƙe hukumar bayan shi Malam Nuhuri Baɗo dattawa ne wanda sun haura shekaru 50. To amma baya ake ci tun saukan Malam Nuhuri Baɗo a wannan hukuma har zuwa yau.
Idan majalisar dattawa ta tantance Abdulrashid Bawa zai karɓi ragamar daga hannun Muhammad Umar wanda ya riƙon hukumar tun watan Yuli na bara da aka dakatar da Ibrahim Magu kan zargin almundahana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Madina Dauda, ko muna nan tafi da cikakken hirar da sashen Hausa da Abdulrashid. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da labarai.
Shugabannin kasashen G-Sahel sun kammala taron su na shekara-shekara a jiya Talata a birnin Jamena, inda suka tattauna hanyoyin da za su kullowa kungiyoyin ta'addancin da suka addabi al'ummomin iyakokin kasashen Mali, Niger da kuma Burkina Faso. Duk da dubban sojojin da ƙasar Faransa ta girke a wannan yanki da sunan yaƙi da ta'addancin. Daga yamai ga rahoton da Suleiman Muni bar mai aiko mana.
Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron shugabannin ƙasashen G5 Sahel ya sake jaddada aniyar ci gaba da yaƙin da aka shafa shekaru 8 ana kafsawa da nufin murƙushe ƙungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan shugaban ƙasar Chadi Idris Deby mai masaukin baki ya kuduri aniyar aika wasu ƙarin dakaru sama da 1,000 zuwa iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso, lamarin da tuni ya fara daukar hankalin masu sharhi akan sha'anin tsaro irin su Al-Qasim Abdulrahman.
Ita G5 Sahel kinnan aikin ta muhimmi shine wajen magana ta yaki talauci da samar da ayyukan yi da abubuwan yi da magana tattalin arziki ma na yankin. Saboda ita magana soji daga baya ne take zawa, amma idan yanzu magana sojin ita ke daukar kashi 80 cikin 100 na abin. Wataƙila shi yasa har yanzu abin ke da sauran a timmishi, tunda bangaren da aka yi ba da ƙarfi kan shi na soji wataƙila ba shi bane ma ya hidacewa a bisa halin da ake.
Shugaba Emmanuel Macron na Faransa, wani halarci taron ta hanyar bidiyo, ya ce rundunar sojan Barkan za ta ci gaba da aikin tsaro a wannan yanki kafin a nan gaba a dubi hanyoyin janye wani rukuni na waɗannan askarawa kimanin 2,500 sannan a hankali. sai dai wani mamba a kwamitin 'yan majalisar dokokin kasashen Jesen Sahel bugu da ƙari mamba a kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Niger Honorable Hamu Asa na ganin lokaci yayi da majalisar ɗinkin duniya za ta sakarwa kasashen yankin Sahel ragamar gudanar da wannan yaki kamar yadda aka sha nuna bukata a can baya.
Ya kamata a duba wannan shahi na 7 wanda ya kamata shi ba da ƙarfin gwiwa ga kasashen waɗanda suke cikin yaki kamar yadda ake duka sauran duniya ana taimaka musu, to ya kamata kasashen Sahel wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka ma waɗannan kasashe namu saboda su hita cikin wannan kangin yaki. Dan mun sani sojojin Chad da sojojin Niger sun shahara lalle bisa ga aikin yaki, yau abinda suka jira a basu kayan aiki.
A shekarar 2013 ne kasar Faransa ta girke sojoji a Mali da zumar murkushe 'yan ta'addan da suka tare a arewacin kasar kafin daga bisani wasu kasashen yammacin duniya su shiga wannan yaki da sunan ɗauki ga sojojin kasashen yankin na Sahel. Sai dai shekaru 8 bayan kaddamar da wannan yaki alamu na nunin abin na kokarin gagarar kundila. Kuda yake wata mashiya na cewa ƙungiyoyin ta'addancin sun fara ƙaura daga wannan yanki zuwa gabar tekun Guinea da Senegal. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, ƙarshen labaran duniya kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da sabon shugaba ko mai jiran a tantance shi na hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC Abdulrashid Bawa, inda ya tambaye shi kowane kalubale zai fara tankara a hukumar EFCC idan majalisar ta tabbatar mishi da wannan mukami.
Kamar yadda ka sani hukumar ta dan samu barazana 'yan kwanan nan da suka wuce in terms of yadda mutane ke ganinta da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. So wannan fahimta ko kuma abubuwan da ake kallon mu da shi yana ɗaya daga cikin babban kalubale wanda idan Allah ya ce muka muka samu muka wuce za a yi aiki a kai a dawo da shi kamar yadda aka sani kamar yadda kuma ake tsammani daga gare mu insha Allah.
Kana ɗaya daga cikin wanda hukumar ta EFCC ta ba horo da kanta kuma kuka shiga jerin waɗanda aka ga sun cancanci su jagoranci hukumar bisa ga dokokin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar. Yaya za ka yi da abokanin aikinka waɗanda 'yan ajin ku ne idan Allah ya tabbatar da ka samu wannan shugabanci?
Shugabanci Allah ke bayarwa kuma an yi training namu na cewa dole ne ka bi shugaba. Wannan abin ya riga ya faru, abokanina ne na san su fiye da shekara 16 kuma already an yi irin gwajin wannan aiki. Kamar yadda ka sani na jagoranci office namu na Ibadan, na yi aiki da irin waɗannan mutanen abokanina ɗin waɗanda muka shiga aikin tare da su kuma mun wani lafiya tare da su. Na je Port Harcourt, haka ma yanzu da nake Lagos ina tare da su kamar sun kai 10 ko 11. Kowa na aiki inda aka bashi da ya yi aiki. Ishu na aiki namu na harkar tsaro da kuma ko kuma law enforcement ne yana ce ai ishu ne na law and order, dole ne ka bi. Idan an zaɓi shugaba kuma ga shugaba shi ne shugaba, baka da option ai dole ne ka bi wannan. In Allah ya so ba za a samu matsala ta wannan gefe ba.
Kwamitin da Ayo Salami ya jagoranta ya ba da shawara ga shugaban ƙasa a canza tsarin shugabancin hukumar EFCC ya ambanci wasu suna cikin wani mawuyacin hali sun yi shekara wa shekaru sun cancanci a ƙara musu mukamai amma ba a ƙara musu ba. Ba a ba su damar su ci gaba ba kamar yadda aka baiwa 'yan sanda dama. Kamar 'yan tsarin aikinku waɗanda EFCC ta horar su ne aka fi gallazawa a wannan ɓangaren. Ya za ka yi ka daidaita aikin su da na 'yan sandan da watakila za a zo a haɗa ku ku yi aiki tare wanda suna cikin wannan hukuma?
Kamar yadda ka yi tambaya kuma kamar yadda ka sani ana ba da promotion saboda dalilai guda 2 zuwa 3. shin mutum ya cancanci a bashi ya kai shekarun da za a bashi promotion? Eh, ya kai. To amma idan ya kai, akwai vacancy din da za a bashi wannan mukamin din ya hau gaba? Wannan abubuwan su ake dubawa a yi. Mu sani mu ɗan cikin gida din ko kuma mu ɗan jami'an AFCC, mun san da cewa karamin organization ne muke da shi. Duka zonal offices din da muke da shi kawo yanzu guda 14 ne. Ba mu mamaye Najeriya ba, kuma ai employ mutane da yawa. Ba yanda za a yi a ce mutane su zo su samu promotion kamar yanda ake samu na wayansu wurare. But alhamdulillahi shi acting chairman namu na yanzu ya so mu gyara akan wannan. Kwanan baya an yi promoting na mutane, kuma in Allah ya so za a ci gaba da wannan din a samu a daidaitu insha Allah.
Babban matsala da za a fuskanta a yanzu, wanda ka ba da amsa ta tun farko, cewa ana kallon hukumar ku da wani ido maras kyau, domin da shugaba Buhari da kwamitin Ayo Salami sun bankaɗo cewar hukuma an kama ta ta dingire da bacci akan matsalar cin hanci da rashawa. Ya za a yi ka yaƙi wannan matsalar a cikin gida ma na hukumar EFCC kafin abu ya bazu zuwa waje, tunda shugaba Buhari ya ce idan ba a kashe cin hanci da rashawa ba to zai kashe Najeriya?
Tabbas idan ba a kashe cin hanci da rashawa ba zai kashe Najeriya. Kuma mu a EFCC ba mu taɓa ikirarin cewa mu mutane ne da aka kawo daga sama, babu wanda. Akwai wannan matsala, kuma wannan matsala din za a ci gaba da samu wannan kalubale. Amma kamar yadda ka sani, commission din nan ko da muka shigo ciki akan shekara daya, da mu aka yi komai, mun san inda matsalolin suke, mun san abubuwan da ke kawo su, kuma in Allah ya so za mu yi embrace na issue na harkar kimiyya mu kawo matsala irin ta wannan.
Tattauna wakilin Umar Faruk Musa kenan da Abdulrashid Bawa, wanda shugaban Najeriya ya mika sunansa ga majalisa domin tantance shi a matsayin sabon shugaban hukumar EFCC. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, baki mai yanka wuya.
Shin da gaske ne jam'iyyar APC na shirin tsayar da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan takarar shugabancin Najeriya a zabe mai zuwa?
Mutanen jam'iyyar APC mai mulki suke maganganun cewa za su jawo Goodluck Jonathan ya takara a jam'iyyarsu.
Jama'a assalamu alaikum. A ƴan kwanan nan ne wani labari ya karaɗe kafofin sada zumunta har ma da kafafen yaɗa labarai na Najeriya, cewa jam'iyyar APC mai mulkin kasar na zauracin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP domin tsayar da shi takarar shugaban kasa bayan kammala wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Wataƙila kuma kusanci da dangantakar Buhari da Jonathan da kuma safa da Marwan da ake cewa Jonathan din yana yi a fadar shugaban kasa na daga cikin dalilan da suka ruruta yaduwar wannan batu. Idan ma kowa bai yarda ba, jam'iyyar PDP tana ganin za a rena a ta bakin babban sakataren ta na kasa Sanata Umar Ibrahim Tsauri.
Har maganar da nake da ke a yau ko a yanzu, tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan yana PDP. Amma ga labarin da muke ji shine mutanen jam'iyyar APC mai mulki suke maganganun cewa za su jawo Goodluck Jonathan ya takara a jam'iyyarsu. To shi Goodluck bai ce ya koma APC ba, mutum kuma baya yin takara a jam'iyyar da baya cikinta. Amma godiya da muke ma Allah shine Goodluck abinda ya yi a lokacin da yake jam'iyyar PDP shine ya sanya muke tsammanin mutanen APC su ga cewa tunda su sun gaza to ya kamata su jawo shi ya ci gaba da abinda yake yayi da ko a samu sauki a Najeriya tunda su sun rasa makama. Amma dai har yau bamu ji abinda Goodluck ya ce ba, bamu ji abinda makarban shi suka ce ba, kuma har yau yana nan shine leader na jam'iyyar PDP. Mu da muke PDP a yanzu 'yan takara ke neman mu, ba mu ke neman 'yan takara ba. APC yanzu ta kacame, ta rikice, sun kasa makama, sun koma suna halbata mati suna neman dan takara daga jam'iyyar su. Amma ina tabbatar maki, Goodluck wanda na sani ya fi karfin takara a APC.
To sai dai tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya ce hankali ma ba zai dauki wannan zance ba, da ya bayyana a matsayin aikin wasu 'yan kanzagi 'yan kuci-kubamu.
Shi kanyin kan shugaban kasa sun raina shi, kuma an raina ma 'yan Najeriya wayau, ban san ta inda za a fara ba, domin kamar kana nufin ka ce Jonathan ya fi Buhari iyawa ne koko, domin Jonathan ɗin nan dai shi ne yake yi muka ce bai iya ba, muka yi campaign, muka gaya wa mutane matsalolin shi, wanda ya zo ya Allah ya taimake mu 'yan Najeriya suka yi waje da shi. To ban san abin da Jonathan ya manta ba a mulkin Najeriya a fada Asrar, wanda yake so ya sake dawowa koko suke son su dawo da shi. So ana nufin cewa Buhari bai iya, shugaba Muhammadu Buhari bai iya mulki ba, Jonathan ne iya mulki, zai dawo ya ci gaba da mulkin da yanda ya fara yi, koko dama da APC ta gaya ma 'yan Najeriya cewa Jonathan bai iya mulki ba, yayi kaza yayi yaudarar su muka yi. So wannan ya zama ko alama ba magana siyasa bace ba, magana fi ta san kai, ta san ra'ayi, kuma wanda suke wannan abin kusan sun raina 'yan Najeriya, sun raina talakan Najeriya, sun maida mutane kamar bayi. Don haka na tabbata talakan Najeriya yana kallon su, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon su. In dai harka ce irin ta yaudara da cin amana, to ga fili ga mai doki. Muna nan muna jiran su, kuma Allah da ya halicce mu yana nan yana jiran su, talakan Najeriya yana nan yana jiran su.
A ci gaba da batun dinke barakar da ta haifar da asarar dukkan mukaman siyasa ga jam'iyyar APC a zaben da ya gabata a jihar Zamfara kuwa. A makon da ya gabata mun so mu jin ta bakin shugaban bangaren NGS Senator Kabir Garba Marafa dangane da sulhun da aka cimma. To amma na tambaye shi ko menene makomar dangantakar da bangaren su suka kulla da gwamnan jihar Mai Ci yanzu na PDP, bayan da a yanzu suka shirya da 'yan jam'iyyar su.
Na farko dai babu wata dangantaka ko wani aure da anka kulla tsakanin ni bangare na, koma wani bangare na jama'iyyar APC da gwamnati Mai Ci yanzu a jihar Zamfara. Abinda na sani, mun yi wannan rikici, kuma lokacin da muna yin shi mun kalubalanci ɗaya bangare namu na jama'iyyar APC da zalunci, kuma mun sani cewa wannan kalubalanta da muke ma wannan bangare zai iya jawo asarar duka mukamai da ake a kansu. Mun sani cewa idan aka yi wannan asara, babu shakka wasu za su ci gajiyar wannan mukamai, saboda babu inda a ce an zauna babu shugabanci. Idan ba wani abu da zaran ka zara wani abu daga cikin wuri, to wani abu zai shiga wurin. To sai mun ka zauna mu a matakin bangare nawa, misali muka zauna muka duba, sai muka ce to da dai ai muna wannan zalunci mu cikin gidanmu, a zauna lafiya, gara duka a faras duka abin ya bare, wani ya dauka ya Allah, wannan zai zama darasi ga waɗanda sun kai zaluncin da kuma waɗanda za su so su yi zalunci ma nan gaba. Wannan shine abin da ya faru. Na faɗi kamun ai shari'a, na faɗi bayan an yanke hukunci, na faɗi gaban shikan shi mai girma gwamna Mai Ci yanzu, cewa ni ba na PDP, ba dan PDP bane ba, kuma ba mu zauna mun kai wani alƙawari ba na in ka hau gwamna ka bani kaza, a'a. Amma shi a cikin karinci ya ga cewa lalle na amfana da wannan rikici da an kai, kuma ga waɗanda sun kai rikicin. Don haka nan zan masu sakayya da wasu mukamai in baiwa wasu mutanen, ya bada mukamai ba yarjejeniya mun kai ba, amma inda yarjejeniya za a yi. Na taɓa gaya ma wani ɗan jarida, har na cire glasses na ce Allah ya dubi idona, na yi kama da wawa, ai ba zai yiwu ba in yi abin da na yi. Ka kafa gwamnati, ka ɗauki ƙwarar kwamishina guda tilo, ka ce ka bani wai, ka ce wai wai yarjejeniya mun kai, ina ganin na zama sakarai ai. To inda yarjejeniya ce zan yi a lokacin nan, na cewa zan yi sanadiyar APC tare da duk abin nan, me za ka bani a cikin gwamnati? Na tabbata ko maƙiyina zai ma adalci na cewa zan tambaye abinda an yace abinda an ka bani yawa yanzu. To amma ba shi muka yi ba.
To sai dai a nasa bangare tsohon gwamnatin jihar ta Zamfara Abdul Aziz Yare Abubakar ya ce ai hadisar da ta auku ta koyar da su babban darasi da za su yi wa kansu kiyamun laili da karatun tanasu.
Tauro ne wanda dukkanmu mun aminta cewa mu zo mu zauna domin abin da zai ci da jam'iyya gaba. Mun fahimta matsalolin da aka samu, hakikani haka suke. An samu matsala inda ta kai rashin fahimta ya kai ga inda aka samu wannan asarar da aka yi, wanda na tabbata kowa ya san halin da ake ciki yanzu, kuma an ga inda ake. Saboda haka muka zo tare domin mu ainin gan cewa wannan abun bai koma faruwa a gaba. So kowannen mu da man aminta an zauna an tattauna an yadda babban muhimmin abu yadda da cewa wannan kaddarawa ce ta Allah. To inda kuma musulmi yadda da wannan al'amarin kaga ya sha ya rufe kowane irin peji, yanzu an bude sabon peji na ci gaba ganin cewa haka wata akuba a nan gaba.
Na san da cewa a wancan lokacin da aka yi akwai dangantaka da ta dan wanzu tsakanin su da gwamnatin ci na PDP. Ai ba ka ganin wannan na kai kawo kamar kanci ga wannan fili.
Ai dai musulmi muke, kuma an ce Allah an ga magana. Mun yadda da cewa Allah ya kawo muna kuma mun karba. So duk wani wanda akwai baya na bayani ba na gaba bane. Saboda haka na riga na so nan tambaya. Cewa mu mun yadda da wannan al'amari da Allah ya kawo mana har ya kawo PDP. Allah ne, domin ba Allah ba wanda ya sai haka. Baka ci zaɓe ba, ba kusa maka cin zaɓe, baka kusa da cin zaɓe. Ba da ƙuri'a 12,000 ba, ba ƙuri'a 20,000 ba, ba da 100 ba, ba da 200 ba, da 300 da 'yan kai aka kada kai. Amma sai Allah ce kuma kai za ka yi bisa ƙudura ta wata hanya da ya so. Sau na kada musulmi za ka ce, mun fara zargin shugabanni na ƙasa da shugabannin jam'iyya, mun ga duk dai ɓata lokaci ne. Domin da Allah ya so ɗin, me zai ɗauki shugaban jam'iyya ya ce ku zo kudu ku zo a zauna. Wannan magana ga abin da nake so, ga abin da ko shugaban kasa ce kasa ko ga wanda yake so. Amma duka da yake Allah ya riga ya kaddara abin da a cikin lawaran ku shine zai tabbata. So sai hana kowa yin abin da aka gani shi addare don ya cimma kasudinsa.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida na Sanyinna. Masu sauraro, yau take ranar da sashen Hausa na muryar Amurka zai kaddamar da sabon shirin nan mai suna Arewa a yau. A shirin mu na rana da ke zuwa da karfe 4 na la'asar.
Domin fa Arewa da har gitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau, don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kaddarce ni da cewa ni Farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zaren gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sahihi har labaru.
Kada amanta, shirin zai zo muku ne da karfe 4 na asiri yau Laraba. Da kuma wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe, labarai a takaice.
Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hanbarare shugabar kasar Aung San Suu Kyi a karo na biyu. Matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba. Bayan wata ganawa da suka yi da alƙalin kotun, lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Naypyidaw, babban birnin ƙasar, cewa an tuhume ta ne da laifin kare dokar takaita yaduwar cutar COVID-19 da aka saka a ƙasar. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga gwamnatin shugaba Joe Biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta janyewar dakarun Amurka Afghanistan a shekarar 2020. Tana mai cewa wannan ita ce hanya madaidaiciya da za a iya kawo ƙarshen yakin ƙasar ta Afghanistan. Shugaban tawagar samar da maslaha kan rikicin ƙasar Mullah Abdul Ghani Baradar ya aika da wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga al'ummar Amurka. Yana mai kira a gare su da su ɗora wa gwamnatinsu alhakin ganin ta aiwatar da matsayin da ɓangarorin biyu suka cimma a bara a Doha, babban birnin Qatar, a ranar 29 ga watan Fabrairu.
Masu sauraro, a nan mika ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni har ma da shirin ciwon mace da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Kafin mu sallama da ku, muna ta yi iyalan sarkin Badukku a garin Kaduna Alhaji Usman Sani da iyalan marigayi Malam Umar Jibrin Kajuru murnar daurin auren ƴaƴansu Barira Usman da angwanta Samir Umar Jibrin wanda za a yi ranar Asabar da karfe 1 na yamma a masallacin Dan Podiyo da ke unguwar Sunusi a Kaduna. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu Amadu Mahmud Lalo da yake na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gumel da shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.